Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mita 25.31 da kuma 60. Za a iya kama mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da ke Yamai, sannan za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. Sannan muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu are Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin sa yake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 4:30 kenan agogon Washington. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihohin Kebbi da Lagos sun cimma wata matsaya kan yadda za su bunƙasa harkar noma da kasuwanci a tsakaninsu.
Sarakunan mu duka manya na jihar Kebbi da kuma manyan sarakuna duka na Lagos sun zo su wakilci sa hannu ga wannan abun. Yan kasuwan mu sun zo, yan majalisa sun zo, mazauna Lagos sun zo.
A can jihar Kano kuwa yau Laraba aka fara taron makon Hausa wanda kungiyar Wayoyi a dan tafiya ta shirya. Yau za mu buɗe layukan mu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda za a samar da haɗin kai da ci gaban ƙasa bayan zaben shugaban ƙasa da aka kammala a zagaye na biyu a jamhuriyar Niger. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-255, wato 2655. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Hukumomin ƙasar Belgium na ci gaba da ƙoƙarin farauto ɗaya daga cikin mutanen da ake jin cewa su ne suka aikata haram-haram bamammai jiya Talata a filin jirgin sama da tashan jiragen ƙarƙashin ƙasa, waɗanda suka kashe mutane 31 aƙalla tare da raunata wasu 271 a Brussels, babban birnin ƙasar Belgium. A yau Laraba, babban lauyan gwamnatin ƙasar mai shigar da ƙara Frederick van Leeuw ya ba tabbacin cewa wasu 'yan wanjuna wa da ƙani Khalid da Ibrahim El Bakrawi su ne 'yan ƙunar baƙin waken da suka mutu cikin hare-haren. A cewar van Leeuw, Khalid ɗan shekaru 27 ya tarwatsa kansa a tashar jirgin ƙasar Melbik, sannan ya ce Ibrahim mai shekaru 29 ne ya aikata ɗaya daga cikin tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake a filin jirgin sama. Dukansu biyu waɗanda aka gane su ta zanen yatsunsu 'yan ƙasar Belgium ne, kuma akwai bayanan mugun laifin aikata fashi da makami a kansu. Dama dai shi Khalid ana neman sa ruwa a jallo domin tuhumarsa da aikata ayyukan ta'addanci, kamar yadda yake a cikin wato wata shelar hukumar 'yan sandan ƙasar ta ƙasa da ƙasa da suke nemansa. Shugaba Barack Obama ya ce yaƙi da ta'addanci, musamman ma ganin bayan ISIS, shi ne babban abin da ke gabansa a halin yanzu. Shugaba Obama ya faɗi haka ne a birnin Bunese a wajen taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaba Mauricio Macri na ƙasar Argentina, da yake amsa wata tambaya da aka yi masa a kan hare-haren ta'addanci da aka kai Brussels a jiya Talata. Shugaba Obama ya ce ƙungiyar IS wata masifa ce ga duniya wadda ke gurɓata tunanin matasa dukkan a faɗin duniya da mummunar aƙidarta, sannan kuma ya ce babu wani abin da ke da muhimmanci a gabansa a halin yanzu fiye da ya fatattaki wannan ƙungiyar ya kuma gabayanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. 'Yan sanda a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, sun ce a yau Laraba wasu mutane huɗu sun ƙona wata motar kamfanin Uber mai aikin jigilar mutane kamar taxi. Sun yi haka ne a ranar da kamfanin ta Uber ya ƙaddamar da ayyukansa a birnin Mombasa, babban birnin ƙasar. To a watan jiya ne ake zaman ɗarɗar ya tsananta tsakanin kamfanin taxi na ƙasar ta Kenya da kamfanin Uber, a daidai lokacin da direbobin taxi ke cewa fasahar ƙiran motocin Uber ta wayar hannu da kuma farashinsu mai rahusa sun hana su damar samun kuɗaɗen kashe gararin gabansu. 'Yan sanda sun ce al'amarin ya faru a yau Laraba. Wani mutum ne ya yi hayar wata motar kamfanin Uber ta kai shi a wata unguwa bayan garin Nairobi, sannan ya umarci direban da ya ja ya tsaya a wani lungu mai duhu. Kamar yadda direban ya shaida wa 'yan sanda, ya ce suna isa wurin sai waɗansu mutane huɗu suka nufi wajensa kuma suka yi ƙoƙarin hana shi motsi. Sai dai direban ya samu hanyar tserewa daga hannun waɗanda suka kai masa hari, wanda daga bisani suka ƙona motar kuma ƙurmus. Amurka ta baiwa 'yan sandar ƙasar Cameroon na'urorin da za su yi amfani da su wajen gudanar da ayyukan tsaro a tashar jirgin saman ƙasar da kuma bakin iyakokin ƙasar. Wannan dai yana daga cikin ci gaba da haɗin kai da Amurka ke bayarwa ne domin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da ma ta'addanci a duk faɗin duniya. je yan sanda sun nuna wa manema labarai waɗannan kayayyaki a babban headquarters rundunar yan sanda dake kasar namun basa jami'an yan sanda suka ce suna iya kallon dukkan zirga-zirgan da ake yi a tashan jirgin sama da kuma bakin iyaka ha kuma suka ce na'uran za ta iya tantance masu duk wani abu da suke dukulkule ko kuma yake cikin jikka babban jami'in yan sandan kasar Chief Martin Mbarga Nguela ya ce kasar Amurka ita ce za ta kafa musu waɗannan na'urorin a tashan jirgin sama da kuma bakin iyakan kasar ya ce wannan zai ba su damar gano masu aikata ayyukan ta'addanci ko kuma waɗanda suka aikata suke kokarin tserewa
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar mu fara rawatannin namu daga jihar Lagos din Najeriya, yayin da Najeriya ke kokarin rage yawan dogaro akan kudaden mai, gwamnatin jihar Lagos da takwarata ta Kebbi sun cimma wata matsaya kan yadda za su kara bunkasa harkar noma da kasuwanci a tsakanin su. Daga birnin Iko ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da karin bayani.
Magasudin rattaba hannu akan wannan yarjejeniya dai kamar da gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu ya shedawa yan jaridu jin kadan bayan kammala ganawa da gwamna Akinwumi Ambode na jihar Lagos ya ce shine na inganta tattalin arziki musamman kasuwanci da kuma harkar noma to kowane irin matakai wannan yarjejeniya ya kusa ga dai Alhaji Atiku Bagudu
an kara bude kasuwa na duk abin da mutum ke yi jihar Kebbi walau ma shinkafa ce alkama ce dawa ce masara ce maiwa gero da gujiya da albasa da tumatur da tatasai da guna da kuma masu kifi da kuma masu kiyo an ƙara bude kasuwa ba ma bude kasuwa ba an ƙara bude yadda kasuwan nan za ta ƙara samun daraja domin ya kasance abinda suke samu ga aikin da suke ya ƙara inganta wato ya ƙara yawa domin su ƙara samu arziki ga abubuwan da suke yi kazalika mutanen Lagos su ma su ƙara samun yalwa da samun arziki na waɗannan abubuwa domin haɗin kai din
to sai dai kuma bangaren yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya na ganin akwai buƙatar shugabanni musamman ma dai gwamnoni su zauna tare da gwamnatin jihar Lagos da kawo ƙarshen cin zarafi da suke zargi gwamnatin jihar tana musu ta bangaren kasuwanci kamar da Malam Aminu wani dan asalin yankin arewacin Najeriya ya shaida mani
yanzu irin matsalolin mu dubba su yi irin kabilancin da ake dan nuna akai ba kafinta to shine muke so su ma mai musu dan duba daga ciki su taimaka mana su samu nu daga ciki kuma irin yanda sun ka kula yanzu sun ka hito da wannan tsarin su hito muna da abu mai muhimmanci daga ciki
to ko gwamna ya tabo wannan batu na cin zarafin yan arewacin Najeriya tsakanin sa da gwamna Ambode na jihar Lagos ga dai gwamna Atiku Bagudu
ai cudanya irin wannan ya ka hul an ka hada ta yadda da juna zai karu kuma mun yi bayanai wurin mu tabbatar da yau cewa dai ma sarakunan mu duka manya na jihar Kebbi guda hudu da sarkin Argungu da na Argungu da na Yauri da na Zuru da kuma manyan sarakuna duka na Lagos sun zo su wakilci sa hannu ga wannan abun yan kasuwan mu sun zo yan majalisa sun zo mazauna Lagos sun zo shi kai ne shine hanya ta ƙara samun zaman lafiya na jama'a ya kasance waɗanda ke zuwa nan suna kasuwanci da waɗanda za su tashi daga nan su je wajajen mu kasuwanci kuma za su samu wurin zuwa in akwai lalura dan cudanya ba a rasa kace nace amma dai in akwai wurin zuwa kuma wannan yarjejeniya da muka kulla za mu samu sauran jihohi su biyo mu
yanzu dai abin jira a gani shine ingancin da wannan yarjejeniya zai haifar ganin arewaci musamman ma dai jihar Kebbi da kuma jihar Lagos Baba yin jifirin murya Amurka daga Lagos.
Sanin da Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Inda Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma.
Inda Allah ya sani
Madalla ga da Babangida Jibril to watanni biyu bayan harin da aka kai ƙauyen ku na karamar hukumar Gera dake jihar Adamawa wanda ya haddasa asarar rayuka sama da 80. Al'ummar yankin ta nuna takaicinta ga gwamnatin jiha na rashin kai musu dauki ko ziyarar jajantawa. ko da yake kuma mun jihar sun musanta zargin kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Sanusi Adamu ya aika mana.
Na ziyarci yankin inda na tarar da wasu daga cikin mazauna kodin suna sake gina rayuwarsu daga ragowar burabazan gine-ginan su. Da farko ga Mr. Anthony Chema, tsohon jami'in dan sanda mazaunin yankin.
A gwamnatin jiha ba abin da muka samu daga gare su. Ko a matsayin councilor na local government nan yazo a ce sun zo sai mana jaje ba wanda yazo ko councilor, amma daga federal mun samu taimakon shi secretary na gwamnati na federation.
Kauyen koda a kasarin su manoma da matsinta ne har yanzu na zama cikin fargaba na rashin isasshen kariya na tsaro daga maharansu, dalile ma da yasa suka kasa komawa bakin sana'o'insu kamar yadda Friday Teman ya shaida.
Shine makiyamu da suka zo suka kone garin suka kakkashe mutane sun sake kamin kansu a wani wuri daban suna haurowa a hayin kogi inda yaran mu suke su suke neman abin shi.
Na tambaye commissioner yada labarai na jihar Adama Alhaji Ahmad Sajo, gaskiya ne korafin da al'umman ko ke yi?
A'a, ba gaskiya bane. Gwamnatin jihar Adamawa ta je hanyoyi da yawa. Mataimakin gwamnan jihar Adamawa ya je ya kai musu sauki, ya kai musu jaje. Wasu jami'an gwamnati wadda hadda ne a mu ma mun je, amma mun same su inda suke zaman su a Oron da kuma Adamsa.
Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sanda na jihar Adama DSP Othman Abubakar ya ce ba a sanar da su barazanar kisa wani sabon hari a yankin Nako ba. Yayin da makarantu suka bude makonni biyu da suka gabata, har yanzu wasu iyaye na sanyi a kafa wajen tura yayan nasu makarantu. Yanzu shugaban makarantar firamare na ko Mr. John Kakukwama.
Akwai jita-jita haka. Yara da dama ba su dawo ba. Wasu ma inda suka tafi gudun hijira har yanzu ba su dawo ba.
Na iske wasu ɗaliban makarantar sakandare na je kaka dawo na ko ga abin da suke cewa bayan komawarsu ɗakunan karatunsu.
Mace mai suna Amnadi Anderson. Domin ɗaya gashi yanzu ma ba principal a makaranta.
Mace mai suna Katefe Lecha. Gidanmu ya yi kata-kata, ba uniform ba, ba takarduba, ba abinci ba.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
Madalla gaida Sanusi. To a can jihar Kano kuwa a yau ne aka buɗe taron makon Hausa wanda kungiyar Waiwaye Adan Tafiya ta shirya. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci zauren taron wanda za a kwashe mako guda ana yi, ga kuma rahoton da ya aika mana daga birnin Dabo.
Wannan dai shine karan farko da wata kungiya ke gudanar da irin wannan taro da masana ke gabatar da makala kan rawar da harshen Hausa ke takawa a duniya baki daya ta fuskar tattalin arziki, siyasa da zamantakewa da ilimi da sauran fannoni na rayuwar bil'adama. Professor Sila Bello na Jami'ar Ahmad Bello dake Zaria na daga cikin shehunan malaman da suka gabatar da makala a wurin taron wanda ke gudana a zauren taro na gidan Mambayi a nan Kano.
To ba wai ba nan Najeriya ba, ba Afirka ba, har duniya ta a siyasar ta ba haushi da rawar da zai taka. Duk da koma tare da sakaggu bikin tsarin kasuwanci da gina daga abin da ya kama daga nan kashi ta hamada Sahara ka tsallaka kasashen Larabawa wannan Tripoli, Tunisia da Egypt ka gangara har cikin Turai. Duk kusancin kayyar da aka dingani ake ce ta Sahara
Malam Ibrahim Muhammad Mandawari shine shugaban wannan kungiya ta Waiwaye Adan Tafiya wacce ta dauki gabarin shirye wannan taro.
Manufar taron nan shine cewa farfado da harshe da al'adun al'umma Hausawa wanda yake nema ya saraya sakamakon kalubale da yake samu da ciki da wajen kasar nan. Kalubale ta hanyoyin kafofin sadarwa na zamani, kalubale na sakacin shugabanni da iyaye, amma ba za ka zargi mutum ba sai ka koya masa yaya muhimmancin abu yake. To wanne yasa muka ga bari mu fara koyar da wannan abun ga matasa da sauran al'umma da san cewa Bahaushe yana da tarihi, yana da mutunci, yana da tsari, yana da al'adu, yana da tsari na shugabanci da sauransu.
Professor Abdulkadir Dangambo na Jami'ar Bayar Kano ya ce irin wannan tsari zai tallafawa fafutukar da masana a jami'o'i da sauran makarantun ilimi mai zurfi ke yi wajen kare harshen Hausa daga durƙushewa.
Wannan ina ganin ta goma shine babba mai muhimmanci ga irin ci gaban da ake sa rai Hausa za ta samu. Domin kuwa su irin wannan kungiyoyi su suna da damar su tuntubi mutane da yawa.
Mahalarta taron sun bayyana gamsuwa game da karuwar da suka samu a yayin gudanar da taron.
Yusuf Usman Umar, wato na fa'idantu da dan Adam inda yana so ya ci gaba, to dole sai ya riƙe harshensa kuma ya kare shi, sannan zai zama mutum nagari.
Sunana Zainab Adam. Gaskiya na amfana da abubuwa da dama da nan zo taron nan, kasancewar Hausa ita ce yarenmu da muka taso a ciki muke magana da ita, amma yawancin mutane ba a san muhimmancin ta ba sai da aka zo gurin nan.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda za a samar da haɗin kai da ci gaban ƙasa bayan zaben shugaban ƙasa da aka kammala a zagaye na biyu a jamhuriyar Niger. Sai mun ji daga gare ku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kuma da labarin mu fara da birnin Yamai. Wane ne a kan layi a Yamai?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Alai Salisu Ahmadu.
Yawa, to Alai Salisu, muna jinka.
Ra'ayi na kan wannan zabe, tabbas zabe an riga an yi shi an gama lahiya. Amma abubuwan da suka wakana akwai kurakurai da yawa. Akwai abubuwa da yawa wanda ya zamanto sun riga sun wakana, duka al'umma suna tamanin kai za a zo a nema a san a gyara wannan abubuwan da suka wakana, don saboda ka san duka yanzu shugaban kasa bisa kan kiran da
yawa, to
Alhaji Salisu kai a tafi.
Alhaji Salisu, yawa, kamar yadda ka fara bayani, kamar wacce hanya ya kamata a ɗauka ta yadda za a ga cewa an samu haɗin kan ƙasa? Yawa,
na magana inda take ka san musulunci ya kwanta mu ko ka haɗa kai gaba ɗaya, in zuciya ba su haɗu ba to ba a zuwa ko ina. Akwai abubuwa da za a yi wanda suka ta 'yan ƙasa duka wanda suka hau sauka, wanda hankalin kowa ya kalli kila guda, kenan an riga an yi shi na bisa kan wannan abubuwan. To insha Allahu sai ka ga an tahi da so da yarda, babu cewar ka wannan kana tahiya wannan yana wa saɓulu ko kuma yana zuwa bisa kan hanya da ba ta shi bai na abubuwan da ba haka nan ba. Nannan mu abin da muke so magana guda ce.
To a madalla, mun gode Alhaji Salisu. Bari mu je birnin da Magaram. Wane ne a kan layi a da Magaram?
Assalamu alaikum, Malam Rufai.
Yawa, Malam Muhammad Sani, muna tare da kai.
To da farko ka san shi yana da daɗi mutane su rika cewa zaman lahiya a takarda. Zaman lahiya ba a zance ba ke, zaman lahiya gina shi ake ta hanyar wasu halayya. Maga abubuwan da magari a zaɓen da yau cikin nan da Magaram ko kuma cikin Nijar ma gaba ɗaya, inda abubuwan da ba taɓa gani da wuya a ce haka kurin da zance a ce mutane su zama zaman lahiya, musamman an kaga adawa da suke tare tsakanin su ɓangarorin guda biyu, da wuya haka zo ka kira su ka ce a zuwa zaman lahiya, an kaji kowanne jawabin shi. Idan ka ji su 'yan adawa sun ce daga biyu da watan Abril su tare da hukuma ba, ta hukuma ta ce babu zancen adawa baya. Yanan nan mu shekaru biyu muna cewa a zuwa zaman lahiya zance ne muke, matakar ba a zo ba aka wuce gaskiya ne yau kana. Mu shekaru koro muna waje in ba gaskiya za mu yi yau kana babu zancen a zuwa zaman lahiya. Na farko dai
Malam Muhammad Sani kenan daga da Magaran. Bari mu garzaya mu je birnin Maradi. Wane ne akan layi?
Yawa, Alhaji Ashiru Wambai Maradi.
Alhaji Ashiru, muna tare da kai.
Yawa, mu sai da mushe mun gode ma Allah akan zabe wannan da aka zagaye na biyu. Tunda 'yan ƙasa sun hito kamar yadda ba a tsammani, kuma an yi zaɓe lahiya an ƙare lahiya, kenan jikin jin kurakurai da ke da kwai harka ce ta siyasa. Tunda har Allah ya sa shi shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu 'yan ƙasa sun hito sun maimaita zaɓen da suka yi mishi shekara 2011.
To amma Alhaji Ashiru,
kamar
abin da zan tambaye ka kenan, dama maslaha game da batun cece kuce da ake ta yi na yadda za a yi a samu haɗa kan ƙasa.
To cece kuce da ake yi wannan abu ne wanda aka saba, ya zama kamar al'ada gare mu nan ƙasa Hausa. Tunda in ka ɗauka zaɓen nan da aka yi shi Muhammadu Isu, ko can baya da Allah ya ba shi iko ya ce a zo a yi gwamnatin haɗin kai, shi nan wasu mutane
To mun gode Alhaji Ashir daga Maradi. Bari mu leka Najeriya mu ga wane ne. To bari mu koma Yamai mu ga wane ne akan layi. Wane ne akan layi a Yamai?
Hello, Muhammad Alhaji Al-Mansur ne.
To Alhaji Al-Mansur muna jinka.
Yawa. Lalle zan canza bin nan ya Niger an yi shi cikin kwanciyar hankali. Saboda yau an bangare gwamnati kuma dan adawa duk ba su yi abinda suka manta shi hankali cikin kasar gaba. Shi yasa ni na yi nufa yabo saboda ba su kawo wani rikici ba cikin tashi hankali. Kuma zancen yau an yi zaben kuma abinda muka so mu talakawan Niger kwanci hankali. Kuma an yi adawa da yan gwamnati sani kamar ƙasa ba ta su ka ji ba ne. Saboda mun lura cikin ƙasar da ta mutu Niger. An siyasa suna son rai wasu abubuwa na son rai ne mu alhamdulillah abin da muka sa ai abi doka yau duk harkar zaben da
Alhaji Al-Mansur kenan a Yamai. Bari mu je da magaran mu ji wane ne akan layi.
To assalamu alaikum, kuna tare da Ma'az Hassan.
To Malam Ma'az muna jinka.
To da harin dai muna godiya da kuka ba mu wannan dama kuma mu dan tuhu albarkacin bakin mu musakan hayoyi wanda za a bi duka a zamnan lahiya. Don kuna harin sai in ce kamar su yan adawa ko kuma bangaren gwamnati duka zabe an shi ban ce wannan yana laihi ko wannan bai da laihi. Mai na san su manyan mu ne kuma an sani wani biyan da ake kashe wuta a gida. Wani bi baka cewa wannan na gaskiya kawai sai ka ce wannan abu a bar shi. Yau kenan abinda nake ni nan ya zamanto su je su sulhu tsakankanin su kuma a kiyaye furta wasu maganganu wanda za su jawo tada hankali. Amma misali yanzu
to Ma'azu kenan daga da magaran bari mu sake komawa Maradi mu ji wane ne akan layi.
Allo daga sanin bakwai Maradi mai shayi. Bakin jihadi.
Muna jin ka Malam Sule.
Yawa ni gaskiya fi civilillahi bakin da inda muka gode ma Allah da aka yi zaben lamila sanu amma akwai kurakurai daga ciki saboda mun so kayan ai wannan abu da ya kasance su ɗan adawa sun nuna akwai matsala sai a tsaya a gyara matsalai.
To mun gode Malam Sule mai shayi. Bari mu dan ba mu ƴan Najeriya dama su masu tufa lokacin bakin su game da wannan batu da muke tattaunawa. A kiran mu mun samu daga jihar Niger ne. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Yawa Abdullahi muna jinka.
Sannu ku dai.
Yawa barka dai.
Ni shawara da nake so ba mutanen Niger.
Na'am.
Ita ce guda daya ya kasance shi wanda Allah ya ba mulki. Ko da rabon mukamai zai yi sai ku ƴan adawa su ma ya ba su ko da kaɗan ne ina ga wannan zai taimaka musu wajen haɗin kai kuma ya rage rigima. Su kuma ƴan adawa sai kawo da bambance-bambance tsakaninsu a haɗa kai domin a kawo wa ƙasa ci gaba domin ƙasar ta ci gaba da.
To mun gode Malam Abdullahi daga Najeriya. Bari mu sake komawa birnin Yamai mu ji wane ne akan layi kuma a gaba?
Sana Mala Habila Raju.
Mala Habila muna tare da kai.
Shugaban kungiyar muryar matasa ta ƙasar Nijar.
Na'am.
To alhamdulillah lalle an riga an yi zabe kuma muna iya mu ce mun gode ma Allah subhanahu wataala da yasa Nijar ta gwada misali a cikin sauran kasashen duniya ko kuma sauran kasashen Afrika inda aka gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da kowane dan adam daga cikin 'yan Nijar ba ya yi barazana. Balantana rasa rayuwa saboda haka wannan babban madubi ne da zamu iya cewa kasashe suna iya dibawa a huskar Niger. Yanzu abin da ya saura wanda yake na cece-kuce ne na 'yan siyasa mu a ganin mu a matsayin mu na kungiyoyi waɗanda suke na fararen hula masu kare demokradiyya da haƙƙin ɗan adam abu ne da ya kamata a ce 'yan siyasa sun jinginar da lamarin siyasar su sun maida hankali game da bukatun da ƙasa take jira a kansu a matsayin su waɗanda suka sanya rigar siyasa na bautawa ƙasa saboda idan ka
mun gode Malam Habila kenan daga birnin Yamai da kuma haka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske ga waɗanda suka kira da waɗanda ma suka neme mu ba same mu ba.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin Amurka. An ware ranar 24 ga watan Mayu a ƙasashen duniya a matsayin ranar da ake ƙara jawo hankali kan tarin fuka da kuma karrama Dr. Robert Koch wanda ya gano ƙwayar cutar da ke haddasa tarin fuka tun shekara 1882. An keɓe wannan rana ce ta yadda za a ƙara faɗakarwa akan annobar tarin fuka da ta addabi duniya baki ɗaya. Cutar tarin fuka wadda ake kira TB a takaice ita ce ta biyu a cututtukan da suka fi yawan haddasa mutuwa a faɗin duniya, wanda yanzu haka kusan mutane miliyan 9 ne ke ɗauke da wannan cuta, tana kuma hallaka mutane miliyan 1.5 a faɗin duniya. Kafin a ƙirƙiro maganin da ke kashe ƙwayoyin cutar cikin shekara ta 1940, tarin fuka na ɗaya daga cikin cututtuka da aka fi tsoro a duniya, amma a yau yawancin mace-macen da ake samu daga tarin fuka na faruwa ne a ƙasashe masu tasowa, inda cutar ke da nasaba da talauci da rashin muhalli mai kyau da kuma rashin abinci mai gina jiki. Maudu'in wannan rana ta wannan shekara ta 2016 shine haɗa kai domin kawo ƙarshen cutar TB da zummar ƙarfafa burin Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin bayan cutar nan da zuwa shekarar 2030. Manufar ita ce inganta haɗin gwiwa da rarraba bayanai a tsakanin waɗanda abin ya shafa da kuma ƙungiyoyi da dama da ɗaiɗaikun jama'a a fannoni daban-daban domin su yi aiki da ƙwarewarsu wajen kawar da matsalolin da ka iya zama dungu ko shingaye da za a shawo kansu muddin ana buƙatar nasara. Wannan na nufin cewa a ƙoƙarin kawar da cutar TB wajibi ne a yi bakin ƙoƙari domin kawar da talauci wanda ke taimakawa wajen ci gaba da yaɗuwar cutar, kuma tilas ne a nemo ingantacciyar hanyar wajen cutar da jiya da kuma warkar da waɗanda suka kamu da cutar. Dole ne a nemo hanyar kawo ƙarshen tsangwamar da ake ma masu fama da wannan cuta da kuma wajibi da ake gwadawa masu fama da wannan larura, kuma dole ne a nemo sabbin hanyoyin daƙile cutar da matsalolin da ke tattare da ita. Amurka ta jajirce wajen yaƙi da cutar tarin fuka ta wajen mayar da hankali akan ƙasashen da cutar ta fi ƙarfi. Amurka na goyon bayan shirye-shiryen da ke ceton rayuka da kuma tabbatar da an raba duniya da cutar baki ɗaya. A faɗin sassan gwamnatin tarayya ta Amurka, mun himmatu da mai da yaƙi da wannan cuta a zaman jigo. Amurka na ci gaba da haɗa hannu da hukumar lafiya ta duniya wato WHO a takaice a ƙawancenta na daƙile cutar tarin fuka, tare da aiki da kamfanonin harhaɗa magunguna na duniya domin samar da muhimmin taimako wajen ayyukan shawo kan yaɗuwar cutar a faɗin duniya. Da cimma burinta ta wajen samun nasarorin shirye-shiryen inganta muradin rayuwa masu ɗorewa. Ta wajen haɗa hannu a faɗin duniya baki ɗaya na kawo ƙarshen yaɗuwar ƙwayoyin cutar tarin fuka, za a kubutar da wannan sabon ƙarni da wannan tsohuwar cuta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma sai labarai a takaice. Hukumomi a ƙasar Belgium na ci gaba da ƙoƙarin farauto ɗaya daga cikin mutanen da ake jin cewa su ne suka aikata hare-haren bamaban jiya Talata a filin jirgin sama da tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa wanda suka kashe mutane 31 aƙalla, tare da rautunata wasu 271 a Brussels, babban birnin ƙasar Belgium ɗin. A yau Laraba, babban lauyan gwamnatin ƙasar mai shigar da ƙara Frederick Van Leeuw ya ba tabbacin cewa wasu 'yan uwan juna Wada Ƙani, Khalid da Ibrahim Al-Bakrawi su ne 'yan ƙunar baƙin waken da suka mutu a cikin hare-haren bamaban ɗin. Shugaba Barack Obama ya ce yaƙi da ta'addanci, musamman ma a ganin bayan ƙungiyar IS, shi ne babban abin da ke gabansa a halin yanzu. Shugaba Obama ya faɗi haka ne a birnin Bunaize a wajen taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaba Mauricio Macri na ƙasar Argentina, da yake amsa wata tambayar da aka yi masa a kan hare-haren ta'addanci da aka kai a Brussels jiya Talata. Shugaba Obama ya ce ƙungiyar IS wata masifa ce ga duniya wadda ke gurɓata tunanin matasa a dukkan faɗin duniya. 'Yan sanda a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, sun ce yau Laraba wasu mutane huɗu sun ƙona wata motar kamfanin Uber mai aikin jigilar mutane kamar tasi. Sun yi hakan ne a ranar da kamfanin Uber ya ƙaddamar da ayyukansa a birnin Mombasa, babban birnin ƙasar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau, sai kuma gobe za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tana gabatar da shirin, sai injiniya mu Mr. Dan Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.